Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku da wannan maraicen talata 12 Afrilu ta cikin shirin nan na yau da gobe shirin matasa wanda kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Har wa yau kuna iya jin mu ta internet a voahausa.com da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. An yi mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwani. Masu gabatarwa
Jamila Kabir Fage
tare da Halima Jumrau.
Shirin yau da gobe shirin matasa na ci gaba da duba tabarbarewar ilimi a jahohin arewacin Najeriya inda za ku ji karshen muhawara akan misalin lalacewar ilimi a jahar Bauchi kamar yadda marubuci Haruna Muhammad Babale ya fallasa a jaridar Sahara Reporters mai fita a internet. Shin gwamnati ce kawai da alhakin inganta ilimi?
Ai ba za a zuba mu gwamnati ido ba, in ba bayar ba shikenan, to kaza kun ciki kenan.
Amma waɗannan fa da ake zargi su suke wawushe kuɗin nan, kyauta fa suka yi karatu daga primary har jami'a har suka kai ga inda suka kai yanzu.
Ingancin ilimin nan suwa suka cancanta su ilimantar?
To shin akwai wata hanyar da talakawa za su iya bi su tursasa masu mulki dole su ma su saka ƴaƴansu a makarantun, wato a makarantu ɗaya da ƴaƴansu?
To Hajjia Halima, ai talaka a nan Najeriya ai ya zama kunkuru sha duka ne, ba wai ba za a iya ba. To amma mu talakawan nan mutane nawa ne a cikinmu wanda suka san cewa za ya dace mu yi wannan, ko haƙƙinmu ne mu yi wannan abin nan?
To baccin duka wannan muna tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai masu faɗakarwa da kuma ilmantarwa.
A Facebook mun yi muku tambaya cewa me yasa ƴan arewa ba sa tashi su kwaci haƙƙin su kamar yadda ƴan kudu ke yi? Ga amsoshin ku.
Yau da gobe, tabbas mu ƴan arewa bamu iya nemo haƙƙin mu daga waɗanda ke zaluntar mu ba saboda yadda hukumomin arewacin ƙasar mu suka bawa ƴan siyasar arewa kai buri ya hau ta hanyar haɗin kai da masu mulki. Su kuma suke amfani da su wajen hukunta waɗanda suka je neman haƙƙinsu, sai a ce musu ƴanta da husuma ne, sannan a garƙame mutum kuma ba shi da kuɗin da zai belinsa. To VOE, kun ga kuwa idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta, to sai ka shahwa manaka ruwa. Sako daga Prince Ya'u Adamu Bulkatuwa.
Yau da gobe, mafi yawancin ƴan arewa muna da tsoro kuma ba mu da haɗin kai ne. Wani lokaci kuma rashin sanin ƴanci ne yake damunmu, wani lokaci kuma ba mu san ɓata lokaci, sai a zalunce ka, sai ka ce za ka bar wa Allah, saboda idan ka kai kotu akwai ɓata lokaci, ko kuma ba ka da halin ɗaukar lawyer da zai wuce ma gaba. Wannan ma yana tasiri wajen karya zuciyar ɗaukar mataki akan wanda ya zalunce ka. Saƙo daga Dauda Shu'aibu Nuhu ɗan Yauta.
Abu ne a bayyane ba a ɓoye ba. Sanin kowa ne cewa duk yunkurin da al'ummar kudu za su yi don kwato haƙƙinsu, to manyansu za su goya musu baya har su cimma burinsu. Amma mu na arewa da zarar mun yunkura don mu kwato haƙƙinmu ko don neman ƴancinmu, manyan namu ne za su fara kiranmu da sunan masu tada zamna tsaye. To kun ga shikenan, daga nan kowa ya samu damar haɗin duk abin da ya ga dama a kanmu. Wannan shi ne abin da ya kawo al'ummar arewa koma baya wajen neman ƴancinsu da kwato haƙƙinsu. Sai dai mu ce Allah ya cusa ma manyanmu da shugabanninmu na arewa tausayi da kishi da son ci gaban yankunansu. Saƙo daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina.
Yau da gobe shirin matasa, haƙiƙa kun yi tambaya a nan kuma ga ansarta kamar haka. Dalilin shi ne duk inda ka ji ɗan arewa ba mata da tawaye ko raina gwamnati. ‘Yan arewa suna da sanin ya kamata da tarbiyya da bin doka da oda. A kudu akwai raina gwamnati da taka doka da oda. A arewa akwai bin hukumomi sau da kafa wayanda kwace haƙoƙin talakawa yarataya a wuyansu. Kwace haƙi ta amfani da ƙarfin iko ko nuna isa ba abin da yake haifarwa sai dai tashin hankali ga gwamnatin ƙasa ko taɓarɓarewar tsaro ga ƙasa. Da fatan Allah ya ganar da su ƴan kudu su daina hakan. Amin. Sako daga Kacalla Bukar Kesi Dambowa.
Yau da gobe dalili shine yawancin mu ƴan arewa ba mu da ilimin zamani kamar ƴan kudanci, kuma mu addini yayi tasiri a rayuwar mu ta yau da kullun. Musulmi ko Kirista, za a ce kai hakuri kuma zaka hakura, koda baka san mutum ba idan yayi ma ba daidai ba, amma kudancin Najeriya ba haka bane. Sako daga Usman Ofena Faye.
Matsalar shine indirect rule system din da shugabanninmu suka amsa lokacin mulkin Turawa kuma suka gina mu akai shine yake bin mu har yanzu, domin kullum mutumin arewa yana jira shugaban shi ya ce masa yi ko bari. Su kuma shugabannin na yanzu ba sa kishin arewa sai aljuhunsu. Su kuma mabiya kullum suna jira shugabannin su tsaya musu akan haƙinsu. Sako daga Shehu Umar Ahmed.
Yaushe mutumin da aka jahiltar, aka yunwatar, aka bashi tsoro yake tunanin wani wai shi yanci? Ai, idan kaga hankoran ɗan arewa sai dai wajen kuwar siyasa ko neman na sakawa a bakin salati ko ci wa ɗan uwansa mutunci ko yi wa ɗan uwansa baƙin ciki ko jin daɗi yayin da wani abu ya samu ɗan uwansa mutum. Amma dai ya harka ya gane ana cin amanarsa sam baya wannan. Ku dubi yadda dogo ɗan daura yake daɗa saka su cikin bala'i, amma har yau da sauran masu so nai. Tir tir tir. Sako daga Ishaka Silan Maru.
Saboda addini shi ya kawo haka, dan ko Kristocinmu na arewa ma haka suke. Duk abin da aka yi mana sai mu ce mun bar wa Allah. Misali, mota ta bige mutum a kudu, sai ka biya kuɗin beriya, sai ka biya kuɗin aurenta da kuɗin makarantarta. A nan arewa kuwa, a bar wa Allah. Allah ne ya kawo. Sako daga Muhammad Yahaya Santimita Wara.
Amsoshin ku ne kun rubuto mu ko mun karanta. Yanzu ga zauren matasa kuma ga jagoran muhawara wakilin mu na jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad da abokan tattaunawar shi na bangaren iyayen yara da dalibai, da bangaren malaman makaranta, da bangaren masu kare hakokin bil'adama, da ɓangaren gwamnatin jihar Bauchi, da kuma marubucin labarin a Sahara Reporters Haruna Muhammad Babale.
Ku kuma ƙungiyar iyaye da ɗalibai, kun ce kuna ma ba da taimakawa. Shin wannan taimakawa ya zamanto kaman kuna ganin gwamnati ta gaza ne?
Ai, gwamnati ba ta gaza ba. Ai, ba za a zuba mu gwamnati ido ba. Amma guntun gasarinka ya bisa rika bani. Idan kana haka, su yaran ma da kake sa musu taki za su san cewa ka taimaka musu. Ba kawai za ka zauna a ido ba ne, in ba bayar ba shi kenan. To ka za ku kwanci kenan.
To amma idan zan tambaye ka, idan kana bibiyan budget ɗin da gwamnati ta yi a baya a ɓangaren ilimi, in na tambaye ka cewa an kashe kai 80 ma cikin 100 na budget ɗin akan ilimi, me za ka ce? An yi? Idan da an yi, da zai zamana a ce a cikin ƙwaren Bauchi primary ɗaya ne take da kujeru? Na yadda da kai cewa communities ya kamata su shigo su ma su yi nasu, amma waɗannan fa da ake zargi su suke wawushe kuɗin nan, kyauta fa suka yi karatu daga primary har jami'a har suka kai ga inda suka kai yanzu?
Ai, abinda kana ji ko abinda shi bai fahimta ba shine maganan ilimi akwai masana suna magana. Shin waye kamata ya dauki nauyin ilimi? Duka akwai yarjejeniya na ilimi a ɓangaren ilimi cewa ilimi kowa sai ya sa gudumawansa domin ilimi ya inganta. Iyaye akwai gudumawan da su bayar, gwamnati akwai gudumawan da su bayar, su ƴan gaza gani wato kungiya masu zaman kansu da kuma bibiyan abubuwa akwai gudumawan da su bayar. Kamar yanzu maganin da yake ta bada kalubale, kaga gudumawa ne, domin idan gwamnati ma bata yi ba ko kuma tana gani ba a kallanta, ta san cewa akwai wanda suke kallon kashi 20 da aka bara a cikin kasafin kuɗin nan an sa. Amma babban matsalar Najeriya wanda ya shafi dukkan ɓangarorin rayuwa shine maganin cin hanci da rashawan nan. Kuma yanzu ne aka samu shugaban ƙasa a sama wanda yake faɗa da cin hanci da rashawan nan.
Malam Aminu Sidi bari ya ce wannan kafin. Babban abin da zan yi magana akai shine, na farko akwai wata aƙida wadda wannan gwamnatin naga
za ta yi wani abu wanda muka ba ta shawara ta binciko shin ingancin ilimin nan suwa suka cancanta su ilimantar to ana fara tantancewa a gaskiya an samu rubabbu da yawa kuma har ta kai ga wasu makarantun a rubuce kawai suke ana karban kudin su amma ba sa nan a zahirance to idan aka ci gaba da haka ana kyautata ma malaman nan lokacin salarin su a biya su akan kari haƙƙin su na promotion a inganta shi kuma mu mun sha alwashi abinda duk suka ce za mu bibi za mu zuba ido ina aka ce za a yi kaza makarantu ina aka kai kujeru ina ne aka ce an gyara rufi da yoyo ina ne kuma aka ce an kafa sabuwar makaranta za mu je gurin za mu ga al'umma an yi ko ba a yi ba
to wanda zan kara ni malamin makaranta yawa ga Muhammadu Buhari da ministan ilimi Adamu Adamu da gwamnatin duk tarayyar Najeriya alhamdulillah shugaban kasa a rubuce yayi nasa zahiri mun samu labarin cewa za a dabi malamai 1500 wannan abun godiya ne abun alfahari ne mun ji dadi mu malamai amma abinda muke jira muke kira general ministan ilimi gwamnati su sa ido wasu irin malamai za a diba lalle mun san akwai wanda suke baya in har an dauki wanda ba sa da ilimi na cancantan koyarwa to akwai abin da ake kira intensive training ya gamata kansu je su fara daukan Allah ya su shiga ji akalla a samu wata biyu wata uku ana karantar da su ne da su interacting da yara yanda za ka yi da yaro dan shekara 1 zuwa 6 daban yake da dan shekara 6 zuwa 10-12 a karantar da su a gwada musu yanda za ita kanta matsayiwa a gaban yaran wallahi an karantar da kai sai an karantar da kai saboda haka muna kira general ya sa ido sosai ya da dabi mutanen nan gwamnati su sa ido ministan ilimi ya sa ido kar a zo munna abu kuma yazo ya tabarbare
bayan wannan abin da ya kamata musamman gwamnatin Bauchi ta yi la'akari shine akwai headmaster da muka yi la'akari da principal wadanda ba su cancanci ma shugabancin ba
kun ga mu gwamnati
ya kamata su san haka ba su cancanci wannan shugabancin ba ko ya ne ko cin hanci suke barawa zaka samu masu ilimi a karkashin su amma wadanda suke shugabancin ba ba su cancanta ba saboda haka ya kamata a yi gyara a wannan in ana so a gyara
to kai jami'in gwamnati ga dai wasu bayanai da duk ya kamata a ce kai ne zaka je ka ga wa gwamna irin halin da ake ciki
to ai riga ma ai an yi la'akari da wannan yanzu ka ga maganan da wannan bawan Allah ya faɗa dukkan cin kaca da kuma cin fiska da aka yi wa ilimi a jihar Bauchi ai kusan duk an yi shi a subeb ne kuma a wannan subeb din kai ka san abin da ya faru wanda aka dauko aka bashi rike wannan gurin ai ga daransa da cancantansa shine da takamansa shine wanda yake gwamna wansa ne wansu dai uban su daya shine kawai cancantansa to kuma ganin haka daga zuwan gwamnatin Muhammad Abdullahi Abubakar kusan kashi 99 na duk waɗanda suke aiki a gurin an daga su kuma aka kawo professor Yahaya Yaro wanda kowa riga ya san shi a University of Jos tun a Jos har kafin ya je kashere mutum ne wanda yake da tsayawa da kuma dogewa akan ayi gaskiya kuma ko da yazo ka riba aikin ne ya fada wa gwamna ka bani aikin nan za a bar ni in yi aiki kamar yake to kaga malamai tun daga ƙasa na primary da kananan secondary su ne za su fara amfana daga irin shawarorin da magabata suka bayar
to a takaice dai muna ganin cewa akwai haske kenan
insha Allah
to marubuci ya rubutunka za
to daga karshe
rubutunka koko dai kai
na'am daga karshe rubutun Allah da yanzu aka fara na biyu kuma za mu sa ido akan gwamnati da yardan Ubangiji za mu akwai abin da ake kira budget tracking in Allah da za mu launch a database na yadda za mu dinga tracking budget din jihar Bauchi duk naira idan ta bata in Allah da za mu bibi ina aka batar da ita za mu yi wannan saboda ba don adawa kawai ba ta bangarori da dama har ruwan sha da hanyoyi duka za mu yi amma babban abin da muke son gwamnati ta yi la'akari da shi shine mu da muke mata mounting pressure din akan ta ba tsananta muka yi ba adawa bace ni ba ma dan siyasa bane kawai in bukata ta shine amma al'umman jihar Bauchi adalci ayi amfani da kudin su judiciously ta inda za a taba rayuwar kowa da kowa sannan daga karshe kamar yadda wannan ba Allah ya fada dazu ba aikin ilimi is a collective responsibility na yadda dole sai an hada hannu da iyayen yara da malamai da bangaren gwamnati dole sai an hada hannu an sa ido an
make sure cewa abubuwa da ya dace ayi shi ake yi da yardan ubangiji ina ga in an yi haka to in Allah yarda za a ga kyautatuwan al'amura
to da kashe bangaren kungin iyaye da malamai
yawa mu abinda bangaren iyaye da malamai abinda zamu so ayi shine makarantu da ainihin community service commission a samu tsofi wanda su kwararru ne an san su malamai ne na kwarai a sasu a wajen makarantu ba kawai don gata za a dauko ni a ci an bashi headmaster ko principal ba a'a ya zamance ya zama mai kwararre ne shi yanzu haka ba zan manta ba akwai Mr. David Olumorin mutumin nan dan kwara state ne tun 1967 ya zo Bauchi teaching practice har goben nan yana Bauchi da ya permanent commissioner teacher service commission to kaga wannan duk wanda ya kobi in the 70s ya san wane ne Mr. David Olumorin har yanzu shi akan fannin ilimi yake to irin wayannan sune wanda za a gansu a sa su a inda ya kamata to za a ga nasara amma inda aka so sun zuciya ka to ilimi kan ya dinga gurgunciwa kenan
to jama'a mun gode muku da kuka samu lokaci kuka zo muka tattauna wannan bambam al'amari a da ya shafi rayuwar jama'a ma gabaki da dinga ma ilimi shine ginshikin rayuwa da kuma fatan ku za mu so maganin ƴaƴanku mu ga dan gwamna mu ga dan commissioner su fama nan secretary in ka ce mana gashi ya shiga makarantar gwamnati
masanin ilimin kimiyyar siyasa malam Yusuf Abdullahi Dabo malami a kwalejin Abubakar Tatare Ali Polytechnic dake Bauchi ya amsa tambayoyinmu da dama amma ya fara ne da ƙara jaddadawa gwamnatin jihar Bauchi muhimmancin ingantawa malamai albashin su
to malami bai ci hafo shi ba yaya kike tsammanin cewa zai zo gaban yara ya zanna ya basu ilimi yadda ya kamata wallahi ba zai yi ba saboda haka gaskiya gwamnati su ingantawa malamai albashin ya kamata albashin malami ya zama to yana da tsoka to amma kuma kashi irin kasar mu yadda muka sami kanmu sai kike cewa wanda shi bai kamata ma albashin sa yayi yawa ba wai ana bashi albashin da yawa saboda me saboda kar a sami wasu shiriri ta cin hanci da sauran abubuwan ba haka bane kullun nakan faɗi kullun nakan faɗi yadda ƴan majalisu daga jiha ne tarayya suke diban kuɗi a banza ni na ce a banza saboda me suke yi kusan kullun kika je wurin ma in kika muna kallo a talabijin zaki ga cewa suna zaune ne wannan ya zolayi wannan ya zolayi wannan wai suna doka abun ya tashi ayi tatuttuka wai ana hutu ana menene to amma ga malami da yake shiga aji an bashi amana to in ba inganta masa nan ba ya za a yi wai da kiga constituency allowance da ake ba kiga menene ake ba duk malami shi bai da wannan shi dan wannan dan kudin da yake dan yake bukata a bashi wanda ya wuce dan cikin cokali ba ma ba a bashi saboda haka shi yasa ni wani lokacin bana ganin laifin malami idan bi yi aikin da ya kamata ba wai na halalta ba ne a'a saboda an sami kafa ne wai aka yi koyi ne da na gaba wai na gaba bin na gaba bin Allah idan na gaban nan yayi abu mai kyau zaka bi shi in ka bi shi kuma abun nan sai ya tafi yadda ya kamata to a gaskiya malamai an mai da su wasu iri Hajja Halima sai dai mu ce Allah ubangiji tunda ya ba mu shugaba Buhari a sama kuma wanda yake minista na ilimi mutum ne wanda yake jajircewa da sauran abubuwa hakan nan muna fatan za su yi kokari wajen inganta makaranti daga sama har ƙasa.
Malam Yusuf ban san ko kana da wannan labari ba ranar Laraba 9 na Maris hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID da kuma gwamnatin jihar Bauchi sun kaddamar da wani shiri na haɓaka ilimi a jihar Bauchi da inganta shi ta yadda zai zama abun koyi ga sauran jihohin Najeriya. To Malam Yusuf ga waɗannan kuɗaɗe dalar Amurka miliyan 58 da za su shigo domin inganta ilimi a jihar Bauchi da haɓaka shi. A ganin ka kuɗaɗen nan za su shiga wannan haraka ta ilimi koko dai za su bi shanun sarki yadda ake cewa?
Gaskiya zai wuya. Sai dai mu ce zai bi shanun sarki. Saboda ai ba yau aka fara irin wannan abun ba. Kusan ƙasashen Turawa suna da niyya mai kyau dangane da ƙasashen mu na Afirka. Kamar yadda ita USAID ɗin suke to amma matsalar shine halin mu na dan Najeriya yanzu su gwamnatin America sun dauki kudi dola miliyan 58 Hajjia Halima ki dauki dola miliyan 1 kawai dola miliyan 1 nan wajen naira miliyan 300 ne kusan da 25 ba karamin kudi bane to amma su jama'ar mu da suke da madafan iko, su wallahi ba burinsu bane ai wayannan abubuwa. Burinsu shine menene za su samu su azurta kansu dangane da wannan kudaden da za a bada. Bacin hakan nan kuma zaki samu cewa abubuwan da ake so, kayayyakin da ake so, allowances da za a bada wa masu koyarwa ba za a ba su ba. Wani yana nan a tsakiya, yana nan wanda yake shi kawai zai yanka ne ya ci abin da zai ci. To wa'incan mutanen nan kuma wanda ainihin ya kamata su yi, to kin ga bukata ba zai biya ba kenan. Saboda me? Saboda yadda za a inganta musu wajen wa'innan ayyukan nasu ya tafi yadda ya kamata ba zai yiwu ba. To wallahi ni dai ina ganin dai ko da za a yi wannan abu, kusan zan ce kawai yadda kika ce din ne, kusan za a yi ne kawai, amma kuma gaskiya wasu ƴan ƙalilan ne za su azurta da shi. Saboda ko da maganar ilimi, ai ilimin na Halimu kamar yadda na ce, ya UNESCO sun ce a bada kashi na 26 na kasafin kuɗi. Ai aka wasu sukan sa kamar bocin mun na sun sa wajen kashi 25 wannan shekara. To amma idan aka sa ina kuɗin nan yake tafiya. To sai dai kuma idan zai zama to cewa su wannan hukuma na USAID din za a yi abun nan tare da su wanda keke da keke. To idan za a yi keke da keken nan, to ina ganin kamar cewa za a iya samun nasara dangane da wannan bukata na nasu. To amma kuma idan za a bar shi ne a hannun mu ƴan Najeriya wajen gudanar da wannan harka, to ina tabbatar miki da cewa gaskiya gara ma ba a fara wannan abun ba.
Malam Yusuf, a ganin ka yaya talakawa za su iya tursasa ma jami'an gwamnati? Lallai dole su ma su fara sa ƴaƴansu a makarantun dai da ƴaƴan talakawan ke zuwa. Akwai wata hanya talaka zai iya yin haka?
To, Hajiya Halima, ai talaka a nan Najeriya ai ya zama kunkuru sha duka ne. Menene zai ce? Duk abin da talaka zai ce, Hajiya Halima, ba dole ne gwamnati su yi ba. Kusan ma abin da yake damunmu ma ba wai ba za a iya bane. To amma mu talakawan nan mutane nawa ne a cikinmu wanda suka san cewa ya dace mu yi wannan ko haƙƙinmu ne mu yi wannan abin nan? So kowa dai damuwansa mai zan ci ne menene, duk wai jifa in ya wuce kanka wai ba ka damu ba. To saboda haka kin ga nan zai yi matuƙar wahala a ce wai talaka wai ya jajirce ya ce a dole kawai sai mai kuɗi ko mai mulki ya sa ƴaƴansa a makaranti irin na talakawa. Saboda haka kusan in ce dai zancen wai talaka ya tursasa gwamnati akan cewa su sa ƴaƴansu na a wannan abun nan, ina Hajiya Halima, kai ko da wasa ina ma za su ga shugabannin ma, ina za su gan su, in sun gan su sun gaya musun ma ina suka mai suka sani. Kusan yanzu shi talaka a Najeriya kin san yawanci muna cikin wani abu na duhu, ba kamar wajajen ku bane Amerika wanda yake kafin ka zama dan majalisa ko ka zama gwamna ko ka zama wani abu hakan nan sai ka gaya wa jama'ar cewa idan na hau zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. Duk irin wannan abubuwan idan aka yi wa mutum lokacin zaɓe da shi za ka kama shi, da yake akwai daman da kake da shi na dawowa da dan majalisa ko wakili, kana da wakilinka kun yi da shi zai muku kaza bai yi ba, to za ku iya dawo da shi akan wannan abu. To amma mutanen Hajiya Halima nawa ne suka san wannan abu? Talaka yau in ka tashi ma kace za ka yi wannan batu na cewa lallai su sa ƴaƴansu a makaranta, aka ga za ka ɗaga hankali sai a nemi waɗanda yake sun ƴan tsageran nawa ne, sun mutane 5 ne ko 10, a ce yunwa ne ya dame su a ba su miliyan 1 ko miliyan 2, kai da ba ka taɓa samun naira 20,000 naka ba ko 10,000 naka ba da kadan a hannunka, yau an ce an baka miliyan 1 zuwa miliyan 2, Hajiya Halima wani kuma faɗa za a yi? To saboda haka shi dai talaka a Najeriya kusan dai zan ce kamar bai san ƴancinsa ba ta wannan fuska. Kusan rashin ilimin ma shi ya daɗa sawa ma muka zama haka. Amma idan kika duba ƴan uwanmu da suke kudancin Najeriya, ai sukan kamanta, sukan ce me ka mana da shi, yasa kika ga lokacin da aka yi zaɓen Abiola ai da shi da tofa har Kano Abiola ya je ka da tofa. Saboda me? Saboda irin abubuwan da Abiola sai ta yi a fannin ilimi a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya. Bari tuna miki wani abu, Hajiya Halima, ba sani ba ko kina labarin wannan Gani Fawemi lawyer, Gani Fawemi marigayi, in nuna miki cewa mutanenmu ba su damu da ilimi ba balantana su tursasa shugabanni. Gani Fawemi musamman ya zo arewacin Najeriya ya ɗibi mutane 100 ya ba su scholarship. Idan aka duba masu kuɗinmu na arewacin Najeriya, Gani Fawemi bai isa ya zo kusa da su akan da dukiyarsa da yake da shi ba. to saboda haka Hajiya Ali wani abu ne wanda yake shi talakan ma bai san ma me ya kamata yi ba, ko ya san me ya kamata yi idan ya fara sai a zo ta wani yuyu haka, ko a yi amfani da sarakunan gargajiya a ce su ne iyayen ƙasa su yi kaza su yi kaza su kira talakawa su musu bayani menene menene. Kusan dama yawanci idan ana so a dani talaka sun san da su ake hada baki waɗanda yake su za a ce saboda maganan addini muna daraja addini a daraja su za mu yi amfani da shi. To a gaskiya Hajiya Halima wani abu ne mai wahala a ce wai talaka a Najeriya ba wai na ce ba zai yiwu ba, amma yiwuwansa ne gaskiya. Gaskiya dai ba zan iya ce zuwa yaushe ko yaushe zai iya yiwuwa ba, saboda mu 'yan Najeriya talakawan kusan ba mu san 'yancin kanmu ba. In kuma ba ka san 'yancin kanka ba kusan zai yi wahala a ciki yau ka ci maburinka nan da ka kudi. Duk da cewa yau a Najeriya muna fama da ɗan talauci, da farko zan fara da mai girma gwamnan jihar Bauchi akan ya tashi tsaye ya taimaka ya ga cewa an inganta makarantunmu daga primary secondary ya yi sama. Idan zai inganta ko shi ne ba wai gine-gine ne zai taimaka ba, a'a su malaman kansu da suke koyarwa ya kamata ya zamanto cewa ana ɗaukan nauyinsu wajen zuwa su ƙara su zurfafa karatunsu ko kuma iliminsu, na ɗaya kenan. Na biyu kuma ya sa ido ya ga cewa duk abubuwa da ake yi a fan ilimi an yi shi bisa dacewa wajen ɗaukan malamai, wajen saur da wajen sayan takaddi da wasu abubuwa da yadda ake cinkusa yara a aji. A gaskiya wannan abun yana da muhimmanci, idan aka zo aka cinkusa yara a aji malami zai sha wahala ba zai gane ma me yake yi ba. Batun hakan nan kamar da kika ce wa masu dukiyarmu da suke Bauchi musamman masu arzikinmu, zan yi kira gare su da cewa ji tsoron Allah su taimaka. Kai mai dukiya karka ce wai yau ka ɗauki ɗanka ka kai shi Turai ya yi karatu ka bar ɗan talaka a nan, kamata ya yi. Idan har ka ga ɗanka yana tare da aminansa me zai hana ka ka ɗauki nauyinsu ga baki ɗaya ka tura su makaranta? Amma idan wai ka ce za ka yi mugunta ne kai ka kai naka ka bar su, wallahi tallahi sai ka zo ka yi kuka da kanka. Sa'an nan kuma su 'yan majalisu kusan ni tunda suka hau ma ban ga wani abu da suke a fannin ilimi ba. Zan yi kira a gare su da su karkata hankalinsu ta wajen fannin ilimi musamman duk ƙasar da take cike da ilimi. Wallahi wannan ƙasar da izin Allah ta'ala za ta ci gaba. Duk ƙasar da ba ta da ilimi babu ci gaba. 'Yan majalisunmu na jihar Bauchi daga na jihar Bauchi har waɗanda suke tarayya ya kamata su zo su zuba ido su duba in ya kama ne ma a zo a yi wani taro a kan ilimi kamar yadda gwamna ya kafa wani kwamiti su ma a zo a yi a duba menene matsaloli. In wani gidauniya za a yi gidauniyan nan a yi shi wanda zai taimaka wajen inganta samar da ilimi a jihar Bauchi. Ina ganin idan aka yi haka kusan zan ce ilimi dai alhamdulillahi zai wadace mu. Amma idan har aka ci gaba da yadda ake din nan a ce an bar talaka ya tafi makaranta da kansa ko ya yi ilimi da kansa, wallahi ba zai harfa wa ɗani ido ba. Hajiya Halima ina za mu je da irin wannan? Shi ya sa na gaya miki a biyo Larabawa suka ce za su mutu a kansa saboda ilimi taimakon da yake musu dangane da ilimi. Ilimin nan shi ne ci gaba. Ina fatan insha Allahu su waɗannan wakilanmu da sauran waɗanda waɗannan haƙƙiya rataye a wuyansu za su yi amfani da 'yar wannan guntuwar shawarin da na bada domin ci gaban jihar Bauchi a fannin ilimi.
Jamila ya kamata ai ko ɗaya ko ra'ayi ɗaya ki karanto man daga Facebook.
To ga wani Muhammad Awal Abba Katsina ya ce yau da gobe yanci baya samuwa sai da ilimi, arziki da jajircewa. Yawancin al'ummar Arewa na fama da ƙarancin ilimi da wadatar arziki ga uwa uba shegen tsoro ga talakawan Arewa. Wannan yasa yawancin mutanenmu zai yi matuƙar wahala su iya tursasa musu mulkin su yi abin da ya kamata. Talakawan Arewa ya kamata mu farka daga dogon baccin da muke ciki mu karɓa wa kanmu 'yanci daga wannan dogon zaluncin da ya daɗe yana kashe arewacin Najeriya.
Kuma wannan magana gaba ɗayanta duk tattaunawa nan da muka yau duka akan ilimi
ne
duka ilimi ɗan kudu suna tashi ne saboda sun yi ilimi ilimin ya bude musu kwakwalwa sun san muhimmancin sa tashi su kwaci kansu
kwarai da gaske
da fatan ƴan arewa za ku yi koyi da ƴan kudin tunda dai duk ƴan Najeriya ne iyakacin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin kowa da ko Halima Jumroke sallama da ku huta lafiya